الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك أيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها كما يدعى غباتر واتغباتر غباتر babban malaminmu Sheikh Malam Gali Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya zamu gabatar da yar kwariyar muhabara ko tunatarwa bisa munasabar aure ta ɗaya daga cikin yan uwa da Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shi mane masa addu'a a karan farko Allah madaukakin sarki ya sanya albarka a wannan aure da za a yi Allah madaukakin sarki ya ba su zaman lafiya ya sanya arziki mai dorewa a ciki to kamar yadda aka ambata min cewa zamu dan tattauna ne a takaice akan abin da ya shafi mas'ala ta aure dai tunda bayani ne da yake da alaka da aure to a waran dai akan sa zamu magana insha Allah ta'ala to amma kamar yadda ajiya da rana muke tattaunawa da malam kusan shekaru 30 ko fiye da haka daga lokacin da lakcoci suka fara yaduwa a kasar Hausa tun shigowar sunna da karfafarta za ku ga ana tayin lakcoci akan abin da ya shafi aure kusan alhamdulillah idan aka samu munasaba irin wannan ɗaya daga cikin ƴan uwa zai shiga daga ciki za ku ga an shirya masa walima irin wannan an gabatar da muhabara akan aure to kuma kusan duk abu ɗaya ne ake tattauna shi a kusan muhabarar da ake kusan duk abubuwa ɗaya ne ake ta memetawa galibi za ku ga ana tattaunawa ne akan aure a hukuncin aure yadda ake zabar mace wacce irin mace kamata ka aura huququz zawjayn da sauran irin waɗannan abubuwa za ku ga duk su ake tattaunawa kusan abin da dai ake tattauna shi shekara 30 alal akalla ya kamata a ce ya tabbata a cikin zukatanmu ya kuma tabbata a kwalanmu to amma sai dai abinda nayi la'akari da shi shine tsawon waɗannan shekaru da ake waɗannan lakcoci da muhabarori da karantarwa da ake ta yi akan aure sai dai idan muka yi la'akari da abinda ke faruwa a ƙasar Hausa akan auratayyanmu to ban sani ba ci gaba muka samu ko ci baya abinda nake nufi da wannan shine idan ka kalli zamantakewar aurenmu shin aure ƙara ƙarfafuwa yake yi da danko da ci gaba da daurewa ko kuma ballewarsa da sukucewarsa da sakacinsa yafi yawa zaka fahimci haka ne idan kana ziyarar musamman gurare na shari'a idan kana zuwa kotuna musamman kotuna addinin musulunci zaka ga mafi yawan shari'a da suke gabatarwa shari'a ce ta shafi aure mafi yawan abin da ake tattauna ta a kotunan mu matsalolin da ake tattauna matsaloli ne na aure saki rashin ciyarwa rashin kaza da sauransu hakanan malamai masu fatawa zaka ga su ma inda suka fi samun fatawoyi da kuma wayoyi da aka fi buga musu da sulhu da suke zaka ga sun fi akan abin da ya shafi aure ga malam nan a zaune shine abin da ya fi yawa to sai muga alhamdulillah aure dai ana ta yin sa to amma babban matsalar shine yana zama ko baya zama shine matsala BBC Hausa a shekara ta 2018 sun yi wani bincike akan abin da ya shafi matsalolin aure a kasar Hausa hakanan jaridar Premium Time su ma sun yi makamancin irin wannan binciken akan abubuwan da kan jawo matsalolin aure a kasar Hausa to su BBC kusan abin da suka fitar a wancan lokaci suka ce a duk aure da za a yi a kasar Hausa kusan idan za a yi aure ko a yi aure 100 a shekara suka ce rabin auren nan lalacewa yake abinda binciken sai nuna musu kenan sun yi bincike ta hanyar tattaunawa da magidanta da mata da samarin da suke niyyar aure suke da niyyar auren da sauransu saboda suka gano cewa kusan duk aure da za a yi shi mukaddara za a yi aure guda 1000 a shekara daya to guda 500 a ciki lalacewa yake gaba ɗaya igiyar ta katse auren ya gama daga nan sauran 500 din kuma sune zaka samu akwai ɗan matsaloli a cikin su yau ana kotu gobe ana kaza yau ana sulhu gobe ana kaza gashin nan dai ɗan kaɗan ne daga ciki bai fika ce kamar guda 50 ko guda 100 a cikin 1000 ba zaka samu alhamdulillah masha Allah babu wata matsala a ciki wannan magana da nake faɗa duk wanda yake zaune a nan wajen ya san haka abin yake daya daga cikin babban abin da yafi damun ma kasar Hausa shine me yawan mace-macen aure yawan zaurawa yawan kai kararraki abin da ya shafi aure kwanakin baya muna hira da wani a nan ungon me yake ban labari cewa wai su binciken da suke ban san shi da suke binciken ba yace wai binciken da suke nan iya ɗan tsokokin area mu sun gano akwai zaurawa ko guda 52 ne cinmu ko guda nawa ya ga mu wani adadi ne mai daura kai a lokacin to ni ban san da shi da wanda suke binciken ba da sauransu to amma dai ya ce mun sun yi bincike kuma na dauka sun yi binciken to babban dai abin da wannan yake nuna yan uwa shine akwai matsala a cikin auren mu to sai ka kalla ina wa'azin da ake ta yi akan aure ina nusarwa da karantawa da malamai suke ta yi akan aure duk ina yake to sai na fahimci cewa lalle ya kamata a duk inda aka tara taron mata za a yi musu wa'azi abin da ya shafi walimar aure ko inda aka tara maza za a yi wa'azi akan abin da ya shafi aure to akwai buƙatar a rinka tattauna matsaloli ko kuma matsalolin da muke fuskanta a cikin auratayenmu akwai buƙatar wannan domin idan ana yin haka insha Allahu ta'ala a cikin 10 zaka ga an samu guda 1 2 3 haka an yi kokari an kawar da su a hankali ake daukar abubuwan ake gyara su Allah madaukakin sarki ba mu ikon gyarawa to shi yasa insha Allahu ta'ala ayyuwa za mu tattauna ne akan abubuwa guda uku abu na farko muqaddima akan abin da ya shafi shi auren kansa abu na biyu za mu tattauna ne akan abin da ya shafi ba'abu fawaid wa thamarati zawaj wasu daga cikin fa'idoji da aure yake dauke da shi za mu ji dalilin da za mu tattauna waɗannan abubuwan insha Allahu ta'ala abu na uku wanda shine na ƙarshe za mu tattauna akan abin da ya shafi al-mashakil sune matsaloli da ake fuskanta a cikin aure daidai gwargwadon iko insha Allahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya kuwa mu sani cewa shi aure min sunanillahi al-kauniyya yana ɗaya daga cikin sunnonin Allah madaukakin sarki a na kaunu in aka ce na kaunu shine wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara rayuwar bayansa ta tafi akai ko rayuwar halittunsa gaba daya ta tafi akai wanda la yashuddu anha alamul insi aw alamul haywan aw alamul nabat babu wanda ya isa ya fita daga cikin tsarin auratayya daga cikin duniyar mutane ko duniyar dabbobi ko duniyar tsirrai kai kowace irin duniya ce daga cikin dunoyin da Allah madaukakin sarki ya ajiye suke rayuwa a wannan doran kasan babu wanda ya isa ya fita daga cikin tsarin auratayya haka Allah madaukakin sarki ya kaddara rayuwar shi sai Allah madaukakin sarki yake ga mana a cikin surat yasin yake cewa subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamuna Allah madaukakin sarki ya kamba makansa ya tsarkake kansa yace subhanallazi sarki ya tabbata ga sarkin da khalaqal azwaja kullaha ya halacci komai da ka sani guda biyu komai da ka sani Allah madaukakin sarki ya halice shi ne guda biyu dan ya nuna mana me mahimmancin aure idan ma baka gane ba sai Allah madaukakin sarki ce mimma tumbitul ard daga cikin abin da kasa take fitarwa take tsirawa bibi ne duk wani dan ice da ka sani da yake yin yaya akwai mace akwai namiji aure ne yace mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamuna hakanan daga cikin ku kanku mutane haka Allah madaukakin sarki ya samar da ku bibi ne yace wa mimma la ya'lamuna daga cikin abin da ma ba su sani ba ma'ana yadda Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar ya tafi yadda halittarsa komai ya halice shi ne bibiyu halitta akwai na mace akwai namiji aure ne haka Allah madaukakin sarki ya tsara abu yace wa min kulli shay'in khalaqana zawjaini la'allakum tadhakkarun Allah madaukakin sarki yace daga dukkanin komai mun halice abubuwa ne guda bibiyu la'allakum tadhakkarun domin ku azantu ku fadaku a sakamakon haka to wannan yana nuna maka yadda Allah madaukakin sarki ya muhimmantar da aure ta yadda dan adam bai isa ya fita daga cikin da'irar aure ba kamar yadda ka san Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwarka dole sai ka shaki iska sannan zaka rayu dole ne sai ka kwanta kai bacci dan kana buƙatuwa zuwa gare shi dole kana buƙatar abincin da zaka ci dan ka kautar da yunwa ko ruwan da zaka sha dan ka kashe kishirwar da ke daminka wannan duk sunna ce ta Allah madaukakin sarki yadda ya tsara halittar za ta tafi babu wanda ya isa daga cikin mutane yace ni daga yanzu bazan ƙara cin abinci ba bazan ƙara shan ruwa ba bazan ƙara bacci ba idan mutun ya haka zai kashe kansa da kansa ne wanda kuma Allah madaukakin sarki yace wala taqtulu anfusakum to haka aure yake ɗan uwa shi ma haka Allah madaukakin sarki ya tsara auratayya dole ne ya kasance mutun ya tafi ƙarƙashin auratayya sannan domin Allah madaukakin sarki ya nuna mana muhimmancin aure sai ya sanya a bai yadda dan adam ya samu wanzuwa ba bai yadda dan adam ya samu bazuwa ba sai ta hanya guda ɗaya shine ta hanyar aure Allah subhanahu wataala ya kaddara dan adam a wannan duniya shine zai zamto halifansa wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi mi khalifa Allah ya kaddara zai sanya dan adam ya zamto shine khalifansa a doran ƙasa to wannan dan adam din sai Allah madaukakin sarki ya martaba shi ya kimanta shi fiye da kowace halitta daga cikin halittunsa walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqana tafdilan haka Allah madaukakin sarki ya ambata to Allah madaukakin sarki ya kaddara kuma dole sai an hadu tsakanin namiji da mace sannan ake iya samar da irin dan adam kuma Allah ya kaddare irin dan adam din nan baya samuwa dole shi Allah madaukakin sarki so ya ajiye a doran kasa domin ya zamto halifansa sai kasance babu wata hanyar da za iya ci gaba da samar da irin dan adam sai namiji da mace sun haɗu dole ne ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa Allah madaukakin sarki ya mana bayani cewa ana samun yaduwa da wanzuwar dan adam ne tsakanin maza da mata ta hanyar me haduwar namiji da mace to tunda al'amarin haka yake sai Allah madaukakin sarki ya samar ya yadda da hanya guda ɗaya kawai ta haduwar namiji da mace shine hanyar auratayya saboda me saboda samar da wannan iri mai daraja wannan halitta mai kima wannan halitta mai martaba a wajen Allah madaukakin sarki ɗan uwa mu kalla da kyau zaku ga sauran duniyoyin da ba mu ba duniyar dabba duniyar tsirrai duniyar kwari zaku ga ba su da tsari irin ɗan adam wajen me samar da irin wajen samar da iri wajen ci gaba da hauhawar halittarsu yanzu idan kana da kiwo idan kana kiwon dabbobi a gida kana da akuyoyi ko kana da raguna idan akuyarka ta haihu ko kuma tinkiyarka ta haihu yanzu da wani zai tambaye kai ce waye baban wannan abin da aka haifa din kaga kai sai ka iya fito da shi akwai wahala amma dai yana da baban tare da cewa dai ka san cewa yanayin yadda suke bi su samar da ɗa hanya ce kawai da kowanne rago ko kowanne dan akuya zai iya zuwa ya zakkiwa macen da ya ga dama a ciki to haka suke yaduwa su yi yawa haka Allah madaukakin sarki ya tsara musu amma mu dan adam saboda kima da martaba irin ta dan adam sai Allah madaukakin sarki ya ce bai dada irin wancan dabi'a ba shi yasa duk lokacin da dan adam ya ga wata mace yake niyyar zakke mata sai aka ce to a'a kakka je kusa da ita sai ka bo su ka'idoji sai ka bo su sharadai sai ka bo su dokoki sai zaka je rinka bin su a hankali har ya je lokacin da za a shafa fatiya kamar yadda bawoshi yake faɗa a ɗauke ta a kai ta gidansa shikenan sai ta zama tomatarsa sai abin da ya gara ma da ita to wannan abin da ake bi a hankali a je nan a je can a faɗi nan a tashi nan a sha wahala ƴan uwa wannan shi ake kira aure shine abin da ya raba mu da sauran dabbobi gaba ɗaya wannan duk Allah madaukakin sarki yayi mana haka ne wannan yana mana martaba da kima irin ta aure shi sai kuwa ku kalla ku gani akwai auratayya da addinin musulunci ya samu da ana yi a lokacin jahiliya auratayya ne da ake yin su a lokacin jahiliya wasu kuma sun shigo lokacin addinin musulunci amma saboda sun fi kama da karuwanci ko dadiro duk addinin musulunci sai lalata irin wannan auratayya saboda sai yake tsatsan dan adam a tace shi a tankade shi a yi masa wanki sosai te da dan adam zai fito ta cikin tsatso mai tsarki shi sa akwai nau'i na aure da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tarasa ne lokacin jahiliya akwai auren da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da hadisi akan sa wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hani akan sa na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shigar ai dan mun san shigar ko nau'i ne na aure da suke tun lokacin jahiliya shine bangishiri in baka manda auren bangishiri in baka manda mutun yana da ya sai ya doka ya ba wani shi ma sai ya bashi yarsa ba wani sadaki tsakani sai ayi musanyi to akwai cutarwa ta bangaren su yaran da ake aurewa addinin musulunci ya lalata shi akwai nikahul khadan shine auren daduro kawai mutun zai ruki wata mata suna yi lokacin jahiliya zai dauki wata mata ya ajiye ta kawai ya rinka kula da ita ba aure ba kuma a matsayin matarsa duk dan da za ta haifa a matsayin matarsa ce a matsayin dan sa ne kai shi zai kula da shi shi zai dau nauyin sa idan da zai mutu zai ci gadan sa haka suke a lokacin akwai nikahul badal shi kuma auren musanye wancan ya ba wancan matarsa ya tara da ita wannan kuma ya ba wancan matarsa wata adadin wasu kwanaki ko shekaru haka za su tsara to kaga duk wannan yafi kama da me harkar karuwanci to shi sa kai tsaye addinin musulunci yana zuwa duk sai ya lalata sai ya hana irin waɗannan auratayyar akwai irin auren madana na Aisha take babu labari nikahul istibda shine kawai aure ne na kashe sha'awa wani lokaci mace za ta yi kuwa ta ce tana buƙatar maza su zo tana son ganin su saboda haka za a samu kamar maza 10 ko 20 gwargwadon wanda suka amsa gayyatarta dukkanin su za ta ba su kanta su sadu da ita dukkanin su gaba daya idan ta dau ciki cikin ya girma ya isa haihuwa sai a haife shi idan ta haife shi kuma sai ta ce duk wanda suka zo suka tara da ita dinnan kuma tana ƙara son ganin su haka za su dawo kuma su zo su tafi to a ciki sai ta zabi waye jarumi dan su a lokacin ba kudi suke ba ko abin da kuma daga jarumta ita ce namiji sai ta zabi waye jarumi a cikin sai ta dauki dan sai ta ce da ya zama nawa ne shikenan sai a yi ihu shikenan ya samu dake nan to kun ga wannan duk abubuwa ne da sai kaga shi wannan yaron idan ya taso wane ne baban sa na hakika a lokacin mutum goma sun sadu da baban sa an same shi waye baban a ciki ba a sani ba to shi sa duk addinin musulunci da yazo ya lalata irin waɗannan mugayen auratayyan da ake yi lokacin jahiliya yan kuwa akwai auren da sai bayan shigowar addinin musulunci yazo amma shi ma saboda kamanceceniyar sa da irin waɗannan akwai cutarwa ta bangaren miji ko ta bangaren mata ko ta hanyar lalata tsatsan samar da dan adam shi ma addinin musulunci sai lalata irin wannan auren daga cikin uwa akwai nikahul muta'a auren muta'a na mutanen ai kowa ya san auren su waye auren mutanen to nikahul muta'a farkon addinin musulunci yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya halatta shi ga sahabbai saboda a lokacin akwai matsin tattalin arziki sannan wani lokaci kuma sukan je yaƙi su dade sukan buƙaci zuwa ga mata sai aka halatta shi amma lokacin da aka yi yaƙin Khaibar shekara ta 6 da cin naman jaki da auren mutu'a tare annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yasa Abu Talha yayye kuwa yace duk haramun ne Allah ya haramta su duk a lokaci guda aka haramta su wasu malamai suka ce a Fathu Makka aka haramta shi ala ayi halin da auren mutu'a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya halatta shi ya haramta shi za ku ga me yasa aka haramta auren mutu'a saboda aure ne da yake lalata tsatso yake lalata irin dan adam wajen samar da shi saboda abin da yake nufi shine annikahu ila ajalin aw ila waqtin muhaddad shine aure ne kawai zuwa awa daya awa biyu awa uku a rana daya mace sai ta aure 10 da Allah me wannan me bambancin sa da macen da take yawon karuwanci mace wannan yazo yace sun yi aure da ita na muta'a na minti 15 ya je ya gama abin da zai da ita ya fito ya tafi sai shikenan an gama aure wani ma ya ƙara dawa minti 15 an gama sai mutum 10 sai a rana ɗaya kuma dukkanin zunan su aure ba kuma idan ta samu ciki ta haifi dan nawayi to ɗan uwa barin ba ku wani misali yanzu ku kalli abin da yake faruwa a Iran duk wanda yake kallon kafafan yada labarai ya ga abin da yake faruwa yanzu irin waɗannan ƴaƴa da aka samar ta hanyar mutuwa Iran in sun zama bala'i da musifa wa kasar wa shugabannin kasar da waɗancan miyagun malaman nasu da suka rinka bada fatawar aje ayi mutu'a da iyayensu an same su ta hanyar mutu'a ba san hakikanin iyayensu ba yanzu wallahi irin waɗannan malaman masu rawanin nan za ka ganshi ba su isa su yawo da shi a kasar Iran musamman a Tehran su yawo da shi a kansu ba wallahi kana cikin tafiya sai ga yawo da lalbuta bayan ka ya bige rawan ya fasa ma baki kuma ya tafiya sa wallahi ɗan uwa abin da ake kenan suna cikin tafiya babban malami wanda suke daukar sa a matsayin wani ayatullahi ko kaza da kaza da sauransu sai ga yaro ya lallabo ya zo ya bige rawan akwai wanda na gani ma bayan ya bige rawan sai dai dan nannaushe shi sosai wallahi kuwa sai ka kara to yan uwa me ya jawo wannan waɗannan yaran da suka rinka bada fatawa aka rinka zinnar mutu'a da iyayensu aka haife su yanzu kuma shine abin Allah madaukakin sarki ya dawo da shi kansu yan suna girban mugun aikin da suka yi ne to kun ga abin da yake faruwa kenan shi sa addinin musulunci duk wata hanya da za ta lalata hanyar samun da dan adam bai yadda da ita ba aure kadai aka yadda auma malakat aymanukum ko kuma abin da ya shafi bayi yanzu kuma babu bayi shi sa ba ma bayani akan shi haka nan ku kalli auren da ake ce masa auren kisan wuta eh auren kisan wuta shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tsinowa ma yi shi akan sa yace la'anallahu muhallila wal muhallala lahu Allah ya tsine wa shi wanda yaje ya warware igiya ukun da wani ya lalata Allah madaukakin sarki yace wa in tallaqa fa in tallaqaha fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghayrahu shi kuma sai yaje aka hada baki da shi aka bashi kudi yaje ya aure ta ya kwanta da ita sanne ya sake ta dan wancan ya aura annabi yace Allah ya tsine mata albarka shi ma wanda yaje ya hada bakin aka shi ma Allah ya tsine mata albarka to duk wani aure da za ku ga ba shi da tabbas ba shi da ka'ida zai haifar da matsala a cikin samun dan adam Allah madaukakin sarki hana shi yake Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa abu na gaba shine ba'du samarat aw ba'du fawaid az-zawaj zamu danyi bayani ne game da wasu daga cikin fa'idodin aure me yasa zamu bayani game da fa'idodin aure zamu tattauna sani yan uwa saboda na farko shine galibi abin da ke faruwa na hanyar mace-macen aure da rashin rike aure da daraja da husuma da akan samu tsakanin miji da mata a harkar aure ana samun su ne sakamakon rashin sanin menene auren menene yake cikin auren wanne irin gwaggwaban lada da romo Allah madaukakin sarki ya ajiye a cikin aure to idan mutum ya san wasu daga cikin fa'idodin aure da abin da yake kunshe da shi insha Allah ta'ala zai rike shi kakam wanda bai ba zai kokari yayi wanda yayi zai kokari ya rike kayan sa wanda aka bata masa rai a cikin aure zai yi hakuri dan ya san akwai abin da yake yana da wani hadafi da yake so ya cimma to shi sa ya kamata a dan fadi wasu daga cikin fawaid ko samarat da aure yake da shi yan uwa ya isha aure falala da daraja kadai in ka bar shi a matsayin imtithal amrillahi ne wa rasulihi ya isa aure kadai falala in ka bar shi aka imtithal amrillahi ne wa rasulihi yibin umarnin Allah madaukakin sarki ne da manzansa Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani yace mi aure wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum Allah madaukakin sarki yace ku yi aure kai ku auri ma zawarawa daga cikin ku ba sai budurori ba zawara ma kada a basu su ma rinka auren su yace nagartattu daga cikin bayin ku maza da mata su ma rinka hada su aure a ciki hakanan Allah madaukakin sarki yace fankihu ma tabalakum minan nisa'i ku aure abin da ya muku dadi daga cikin mata Allah madaukakin sarki yace kai aure annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj annabi yace ya ku taron samari ya ku taron matasa wanda duk yake da ikon daukan nauyin aure to kada ya sake je ya aure wannan umarni ne na Allah da manzon sai sai ka dauka ka bi to wannan ya ishe ka falala da daraja ka koma cikin alqur'ani kaga yadda Allah madaukakin sarki yake ta yaban yake ta alƙawari mai dadi mai kwantar da rai ga masu biyayya a gare shi wa may yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidin fiha wa dhalika al-fawzul 'azim ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ومن يطيع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يقواكو كلا haka Allah madaukakin sarki yake ta kawo waɗannan abubuwan idan kai wa Allah da manzansa biyayya zai saka aljanna menene babban abu na ƙarshe da dan adam yake so a rayuwarsa yan uwa shiga aljanna to bin umarnin Allah da manzansa ɗaya daga cikin al'amura ne da ya saka ka aljanna wanda Allah madaukakin sarki ya nufe shi ya ba Allah da manzansa annabi Allah madaukakin sarki yace zai kasance da ranar tashin alkiyama tare da annabawa da siddiqai da shahidai Allah madaukakin sarki yace wa husna ulaika rafiqa ma dalla da irin wannan karabka da irin wannan tawaga ta mutanen kirki Allah ya samu daga cikin su yan uwa to ya ishe ka kadai kai aure dan Allah imtisal awamirillah wa rasuli dan bin umarnin Allah madaukakin sarki da manzansa yan uwa daga cikin fa'idoji da aure yake da shi yan uwa akwai koyi ne wa annabawan Allah madaukakin sarki zababbin bayin Allah madaukakin sarki gaba daya wanda Allah madaukakin sarki yafi son su sune annabawansa da manzanninsa to yin aure yan uwa koyi ne da su yin aure koyi ne da su shi sa Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa walaqad arsalna rusulan min qablika sai ya ce me waja'alna lahum azwajan wa dhurriya Allah madaukakin sarki ce da manzansa walaqad haqiqa tabbas arsalna min qablika rusulan mun turo kafinka da wasu manzanni dan su isar da sakon Allah kamar yadda aka turo ka isar sai Allah madaukakin sarki ce waja'alna lahum sai muka sanya musu azwajan mataye wa dhurriya da kuma zurriya shi sa sai kaga yan uwa wanda suka fi kowa matarin mata da su ne annabawan Allah da manzanni dan an nuna maka muhimmancin abin annabin sallallahu alaihi wasallam matansa nawa 11 wanda ya zauna da su a lokaci guda guda nawa 9 to ba wai fa an iyakance wa annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi cewa iyakacin mata 11 kadai zai aura ba a'a haka dai Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ya auri 11 amma in ya aure fiye da haka ma shi babu komai dan an nuna maka falala da muhimmancin aure shi sai zaka ga annabi Sulaiman alaihi salam annabi Sulaiman kamar yadda hadisin Bukhari da Muslim suka tabbatar hadisin Abu Huraira annabi Sulaiman yayi alwashi cewa yace la'atufanna laylata ala 90 mar'ati yace nayi alƙawari zan zaga mataye na guda 90 a wannan daren an fahimta yace kulluhunna dukkanin su ta tibi farisin kowace za ta haifi wanda yake mahayin doki wanda zai yaki yujahidu fi sabilillah wanda zai jihadi dan daukar kalmar Allah madaukakin sarki muhalli shayatin ma a cikin maganar uwa shine me mata 90 ashe aure sunna ce ta annabawa shi sa hadisi ya tabbata a cikin sunan na Imam Tirmidhi daga sahabi Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu yake cewa arba'un min sunanil anbiya wasu abubuwa guda hudu suna daga cikin sunnonin annabawa na farko yace al-haya ita ce kunya wato rayu kuma tazo da alhinna shine yin lalle a ina a gemu ba a hannu ba a hannu mata suke yin lalle nabi yace wa ta'attur shine sanya turare ita ma sunna ce ta annabawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yana sanya turare sallallahu alaihi wasallam wasiwak da aswaki sai na karshe wan nikah da aure duk waɗannan abubuwa guda hudu sunna ce ta annabawan Allah to ya ishe ka falala ka bugi kirji kaji kai ma kana koyi da wanda Allah ya fi so su ne annabawansa da manzanninsa yan uwa daga cikin fa'idodin aure akwai kafru shahwa wa ghabbul basar shine rage gafin da kaifin sha'awar da take damun mutum da kuma rintse gani mu sani cewa yan uwa daga lokacin da mutum ya kai shekarun balaga to Allah madaukakin sarki yakan canza halittarsa idan namiji ne zaka ga ya canza idan mace ce ma kaga ta canza wasu halittun da babu shi a jikinta zaka ga sun fito wata hali wasu halittun da zaka gani babu a jikinsa shi ma zaka ga sun fito me yake nunawa ta shiga wata marhala ta musamman wacce da ba ita take ba to a lokacin sai Allah madaukakin sarki sa wa dan adam wata gariza ta sha'awa wanda idan yaga abin da zai motsa wannan sha'awar lalle zai motsa masa ita to kuma wannan sha'awar galibi ba kowa yake iya control dinta ba bai je ya aiwatar da ita ba to inda Allah madaukakin sarki ya sanya a aiwatar da wannan sha'awar shine ta hanya guda daya ta hanyar aure shi sa za ku ga duk mutumin da Allah madaukakin sarki ya nufe shi da yi aure Allah madaukakin sarki ya taimake shi kuma Allah madaukakin sarki yana son sa da rahama domin idan ba haka ba gauro idan sha'awa ta ciyo shi ya zai yi kenan sai dai dauki shawara annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta me ta yin azumi yawwa ina gani sai dan rage ina fata an fahimta a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ga mana lallai dole ne mu kiyaye farjin mu mu kuma kiyaye ganin mu Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratul nur a haƙƙin maza yake cewa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum haka ne yace qul lil mu'minati yaghuddna min absarihim wa yahfazna furujahunna Allah madaukakin sarki yace ka gaya musu ya rasulullah ka gaya wa mu'mine maza ya rasulullah su kiyaye farjin su kuma su kuma rintse ganin su malamai suka ce gani shi yake kai mutum zuwa ga aiwatar da farji ma'ana idan mutum ya saki ganinsa bai controlling dinsa ba to bai aune ba kuma zai tsinci farjinsa a cikin sabawa Allah madaukakin sarki yan uwa an fahimci wannan da kyau malamai suka ce makami na farko da shedan yake fara amfani da shi shine ido ka kalla da kyau sai ka gani sannan zuciyarka ta raya sannan duk abin da zai faru ya faru shi sa suka ce wai nazratun tabassumun wa salamun fa kalamun fa maw'idun fa liqa'u wai abin da ake fara yi shine gani nazratun gani mutun zai fara idan ya hanga ido ya ga abin da bai dace ba ga macen da bai kamata ya gani ba to shikenan idan shedan ya raya masa abin da ya raya masa game da ita shikenan tabassumun sai dan saka mata murmushi shikenan kaga abu ya fara lalacewa kinan ta dawo masa tayi masa responding ta amsa sai me sai salamun sai sallama assalamu alaikum ya gida ya kike da sauransu kaza da kaza daga nan me sai fa mau'idun sai a sa kuma inda za a hadu faliqaun kuma sai a je a da abin da ba zai ba shikenan ba Allah ya kiyaye mu yan uwa gani shine shi sa dole ne Allah madaukakin sarki ya ga ya mana dukkanin musulmin da yake so ya tsira lalle ne sai ka kiyaye ganinka to abinda aure yake taimakawa mutum dan uwa shine kiyaye ganin duk mutumin da yake da mata Allah madaukakin sarki ya taimake shi zai iya zuwa ya kalli matarsa ya bar matar da ba tasa ba to wannan ɗaya daga cikin samara ta aure kenan abu na huɗu uwa shine adamu zuyu'il fahishati fil muslimina abinda aure yake da shi na falala ɗan uwa shine aure yana taimakawa wajen rashin yaduwar alfasha a cikin mutane aure yana takaita rate na adadin alfashin da take yaduwa a cikin mutane ɗan uwa inda akwai aure yadda ya kamata ana yin sa tsarin da ya kamata ɗan uwa wallahi ana samun raguwa bari mu ba ku wani misali guda daya ba aya ba hadisi za ku yadda da ni shekaru 30 zuwa 40 da suka wuce ko shakka babu kun san adadin zinacin da ake bai kai yanzu ba ko kuma haka ne ko bai kai yanzu ba haka ne ko kun san dalili to ɗaya daga cikin dalilai ɗan uwa ku duba ku gani duk wanda ya kai shekara 40 ko 30 da wahala ya taso gidansa ya ga gidansa babarsa ce kadai ba haka bane zaka ga iyayen mu a wancan lokaci zaka komai rashin karfin mutum tunda rayuwar lokacin a kwance take akwai arhar rayuwa zaka ga mata biyu ne mata uku a gida haka ne akwai adadin aure da yawa adadin auren da yake da ake da yawa sai ya rage adadin zinace amma yanzu me yake faruwa galibi yanzu idan mutum ya aure mace guda daya sai ka ce fasto wani sai dai su mutu tare idan ma yace zai kara wannan bala'in da ake ciki na yau dinna kadai ta ishe shi da me za a ji na gidan ma a kokari a lura da su ballantana kuma a jawo wata ita ma ta zo ta shiga cikin rami to akwai wannan yana daya daga cikin abin da ya jawo mana me yawancin zinace to shi yasa inda ake aure yan uwa za ku ga insha Allah ta'ala ana samun karancin yawan zinace saboda haka wannan ɗaya daga cikin samara ta aure kenan ɗan uwana masu albarka abu na biyar shine تكفير النسل الذي به تتم مباحة النبي صلى الله عليه وسلم لسائر الأنبياء da aure ne za a samu al'ummar da annabi tsirada aminci tsara tabbata a gare shi zai alfahari da ita kamar yadda ya fada a cikin hadisin Anas wanda Imam Ahmad dan Hanbal ya fitar da shi a cikin Musnad yace tazawwajul wadudal waluda fa inni mukafirun bikumul umama ko mukafirun bikumul anbiya yawmal qiyama annabi yace ku auri mataye alwaduda wanda kuke so alwaluda masu haihuwa yace saboda zan yi alfahari da ku wa sauran mutane ko wa sauran annabawan uwana sai tashin alkiyama to idan ba mu aure ba za mu hayayyafa idan ba mu hayayyafa ba da mu annabi zai alfahari da mu dai daga cikin samar aure kenan yan uwa saboda lokaci abubuwan da yawa amma dai insha Allah ta'ala zan takaita akan na shida shine تحصيل الرزق والتوسعة يقوى أولي نجاو أرزكي دو داتا كيف يسكن القرآن إذن تفدهم الله ما أقول كنسر كيف وأنكه الأيام منكم والصالحين من إبادكم وإمائكم أرسى من قبل إن يكونوا فقراء هكا الله ما أقول كنسر كيف الله تقول أولي إذن كنكسن سيتلكاوا marasa shi sai Allah ya ce kada ku damu zai wadata ku da me daga falalarsa a sakamakon auren da za ku yi dan uwa hadisi ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisin Tirmidhi ne wanda sahabi Abu Hurairah ya fitar da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kitwa salafatun haqqun ala Allah aunihim mutum uku haƙƙi ne akan Allah madaukakin sarki ya taimake shi ya taimake su haƙƙi ne akan Allah madaukakin sarki ya taimake su na farko shine al-mujahidi fi sabilillah wanda ya fita yaki dan daukaka kalmar Allah madaukakin sarki wannan yana da haƙƙi Allah madaukakin sarki zai taimake shi a wannan yakin ko dai ya sabu nasara ya dawo gida daga nima ko kuma a kashe shi yayi shahada duk taimakon Allah ne akan sa na biyu wal-mukatabu alladhi yuridu al-ada da bawa mukatabi wanda yake nufin bayar da abin da aka dora masa mukatabi shine bawan da mai gidansa ya sa masa kuɗi yace kaje ka kawo kaza na intaka to yake so ya dauki wannan abin da aka ce za a inta shi saboda shi ya bayar to idan ya tafi neman abinci ko neman kuɗi idan ya zo ya kawo mai gidansa Allah zai taimake shi sai na uku ɗan uwa shine wannakihul ladhi yuridu al-afafa da mai auren da ya aure dan ya kama kansa dan ya daina kallace-kallace dan ya daina biye-biye dan ya daina kaza Allah madaukakin sarki zai taimake shi haƙƙi ne akan Allah madaukakin sarki ya taimake shi da shi sa dan uwana kai aure Allah madaukakin sarki zai taimake ka insha Allah ta'ala dan uwa akwai abin da ya kamata shi ma a ce na kawo shi a takeice shine samun lada da dan adam zai yi lokacin saduwa da iyalinsa shi ma wannan samara ce ta aure abin da ya sanaka wannan shine wasu suna dauka aure da yanayi ko kuma abin da mutum zai more kawai a cikin sa duk abin da dan adam zai inda kai musulmi ne kana fara kawo Allah a cikin sa sannan wani abu biyu baya to duk lokacin da mutum zai yi aure ya rinka kawo Allah madaukakin sarki yace ayi dan ya samu lada akai to sannan duk wani abin da yake na kyautatawa da kaza sai biyo bayan sa saboda haka daga cikin samara ta aure ɗan uwa shine mutum zai samu lada duk lokacin da ya tara da iyalinsa shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa fi bubi ahadikum sadaqa ɗayan ku ya tara da iyalinsa za a bashi ladan sadaka sai wani sahabi yayi mamaki yace ya rasulullah ayati ahaduna shahawatahu wa yakunu lahu ajarun ya rasulullah dai daga cikin mai zakkewa sha'awar sai biya bukatar sa ta da namiji kuma ya bashi lada sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ara'aita law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun kana gani idan da ya sa wannan sha'awar ta sa a cikin haramin za a bashi allaki sai annabi yace fa kadhalika law wada'aha fi halal to haka al'abarin yake idan da a ce zai sata a cikin halal Allah madaukakin sarki zai bashi lada to duk irin waɗannan abubuwan ɗan uwa su ake tattarawa sai mutum ya sa su a cikin zuciyarsa idan zai aure sai ya rinka hango su za su taimaka masa wajen zaman lafiya insha Allah ta'ala. Yan uwa masu albarka, gaba wacce ita ce ta ƙarshe shine al-mashakil, wanda sune a jigon maganganun nawa gaba daya. Wato in nace al-mashakil ina nufin abubuwan da suke kawo matsala a cikin aure, ba ina nufin abin da ke kawo rabuwar aure ba, a'a. Duk wanda yace zai maka lecture ko zai maka bayani akan abin da ke kawo rabuwar aure, wallahi wahalar da kansa. Saboda kowanne aure da kaga ya raba akwai abin da ya raba shi. Abin da ya raba wancan ba shi ya raba wannan ba, abin da ya raba wannan ba shi ya raba kowanne aure da ka gani. Wani abin da kai zaka yi mamaki ma kai baka ma san shi ba, kwata-kwata kuma shi ya raba su. To amma ka dauki kaida amma, abubuwan da suke kusan idan aka kawo abubuwa da za su shiga ciki, to shikenan mashakil, matsaloli wanda suke haifowa a cikin aure. Yan uwa na raba su guda biyu. Akwai al-mashakil ma qabla az-zawaj, su matsalolin suna faruwa ne kafin aure. Akwai kuma ma ba'da az-zawaj, akwai wanda kuma sai bayan auren ko kuma asna az-zawaj ko kuma lokacin auren suke faruwa. Zama fara da wanda suke faruwa kafin aure. Yan uwa, daga cikin manya-manyan matsalolin da suke faruwa kafin aure shine rashin bincike, adamul bahf ad-daqiq, rashin bincike mai zurfi. Ayi bincike da kikin da bincike, ina ce da kiki ba ana nufin da kiki mara karatu ba. Sunan wani malama aka raba kallon abin da kikin ID. Allah ya masa rama. To ayi bincike mai zurfi. Yan uwa, rashin bincike yana jefa aure cikin matsalar da bata warwaruwa. Lallai ne duk mutumin da zai aure bangaren namiji da bangaren mace, musamman a wannan lokaci, yayi bincike wace irin mace zai aura, suwa iyayenta, yaya ne gidansa yake. Duk wannan abu ne da ya kamata ya bincika ya gani. Shi ma ya kamata a yi bincike a kansa a gawaye shi. Yanzu dazu muke magana da wani bawan Allah, yake ban labari cewa dan hizba ne a hizba yake aiki, yace an kawo musu wani case. Wani mutum ya je ya aure wata mata, bayan an yi auren sai ya same ta shi da ita yake gaya mata. Yace shi fa wallahi ba zai iya saduwa da ita ta gaba ba, sai dai sadu da ita ta baya. Yace abin da ya sai aure ta kai baya, su mutane su rinka mai kallon ya girma yake aure ne. Yace amma shi ga harkar da yake, zai sadu da ita ne kawai ta baya in ta yarda. Yan uwa, mai haifar da wannan rashin bincike? Wannan ni ne shaida. Wata mata ta zo ta sami mu anan masallacin mu a sama, ta zo neman taimako ne haka, shine take mana bayanin abin da ke faruwa. Tace aurenta ya mata dalilin mutu aurenta mijinta ta baya yake neman ta. Aurenta ya mutu, ta dawo gidan yar uwarta, to yar uwarta tace kusan ita ma karfin ta kare take neman taimako. To abin da yasa uwa na kawo mana irin wannan shine me ya kawo irin wannan abuwar rashin bincike? Da yawa daga cikin matasan mu da samari, idan suna kawo maka matsatsalin su, sai ka je yana cewa matarsa tana yawo, matarsa tana kula maza, matarsa tana kaza, matarsa tana kaza, sai ta ce ai mijinta dan neman maza, dan neman mata ne, mijinta yana neman mata, mijinta yana shaye-shaye, ya ake baki sai yana shaye-shaye ba sai da kika aure shi? Dan uwa, wannan fata an fahimta? Saboda haka ƴan uwa, ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin wallahi da auren mu ke fuskanta shine rashin bincike. Yanzu zaka ga wasu kawai abin da suke bukata shine ayi sauri, ayi da ta samu miji, ayi ba a wasa da miji yanzu, a'a. Wallahi wani mijin ba ma wasa da shi ba, habbal za a yi da shi. Saboda idan kwarai da gaske, idan ka bari ya aure yakka, to wallahi walakanta take nan har abada, zai ci mata mutunci bai san darajar ta ba. To dole ne ayi bincike ƴan uwa. Shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu wata ka'ida muttarida. Yace idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Idan ka fahimci wanda yazo neman yarka, mutumin kirki ne, yana da addini, dabi'unsa dabi'un kirki ne, biyin ake hadawa. Ba addini kadai ake kallo ba, kuma dabi'a kadai ake kallo ba, duk biyin ake hadawa. Idan ka samu mai addini kadai ba shi da dabi'a, wallahi zaka gwammace ayi zakin ta kamar yadda Bahaushe yake faɗa. Haka idan ka samu mai dabi'a kadai ba shi da addini shi ma, to shikenan za a samu matsala. Idan kai ta samu fato, akwai wacce ta zo ta ga maka, tace mallam miji na baya sallah, tace mijinta baya sallah, kwata-kwata baya sallah. Wallahi akwai wacce ta zo take ga mu haka, mijinta baya sallah. To kaga saboda Allah ya halatta mace ta zo na da arni, a ce kwata-kwata baya sallah gaba daya, duka baya sallah. Kaga duk dabi'unsa na kirki wannan ba mutumin kirki bane. haka shi ma duk addinin sa in dai bashi da dabi'u masu kyau to kada aure shi haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu irin wannan mizanin game da ita kanta mace yace tunkahul mar'atu lime li arba galibi abin da yasa mutane suke auren mace saboda abubuwa guda hudu ne limaliha wali hasabiha wali jamaliha sai yace wali diniha fa alayka bi zati dini taribatte da ka annabi yace saboda dukiya saboda kudi saboda dangi yar wani ce ake auren mace sannan ana auren ta dan addini sai annabi gaba daya tattara wadancan guda uku sai ya zubar sai ce fa alayka bi zati di inne maka ka shedi da gargadi ka auri ma abociyar addini wannan nasiha ce tawa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita hakanan ita ma mace dan uwa duk lokacin da zaka aure ta ka binciki dabi'unta da halayenta ka binciki dabi'unta da ba kaga yadda aka ce namiji ka binciki mai addini da dabi'u ita ma haka wallahi duk hijabin mace duk zuwa islamiyanta duk hadda qur'aninta in dai ba ta da dabi'a masu kyau kada ka aure ta ina baka shawara dan uwana eh ga malam ne ya san labarin Hafiza eh wani dan uwa ne je auro ta Hafiza ina ga muku da fara karatu ina ga baka sai ka ce Muhammad Khalil al-Khusari saboda kira'a amma wallahi sai ta aure shi da ya aure ta ta fara gasa masa aya a hannu sai abin bai dadi ba in muna so mu dauka ne sai mu ce na Hafiza to ba addini kadai ake kallo ba kalli dabi'a ka aure mai karatun alqur'ani ta ci kwalarka ta daddanna maka ashar ina karatun alqur'ani ta aje shi a gefe sai ta gama sai ta dauko kayanta dan uwa bincike yana da kyau mu yi bincike sannan iyaye su yi binciken da ya kamata su ma wani lokacin iyaye su suke barin kari tun ranta bani galibi idan an ga mutum ya zo da abin hannu ya dan fara hidima to fa shine mutumin kirki ba duk duniya ba wanda isa ya kushe shi eh wallahi ba kai saka kushe shi ba kai babban ne a gidan da sauransu abinda kake yana abinda yake kai kana yi ne sai kuma an ji an yi auren shikenan sai a shiga cikin wani hali to wannan ɗan uwa idan aka yi bincike da ƙarshe sai kaga an dawo da an yi auren sati ɗaya sati biyu wata ɗaya wata biyu shekara ɗaya shekara biyu sai kaga an yi an rabu ayi aure sai kaga an ce mijin ya tattara yarinyar ko kuma matar da ayanta ya aje su a gefe ya gudu can an danne shi an rasa kai ya ake baka san dangin mutum baka san iyayensa baka dauki aka kaba shi saboda haka idan zaka yi kuka wannan ka fara zargin kanka sannan ka zargi wani ɗan uwa wannan yana da muhimmanci ƙwarai da gaske a gurguje abu na biyu ƴan uwa daga cikin abubuwan da yake takarawa sosai wajen lalacewar aure shine adamu ma'rifati ilmi zawaj rashin sanin ilimin aure me yasa Allah madaukakin sarki ce aure shi yasa na gaya muku ai daga cikin abubuwan da yasa na ambaci samaratu zawaj saboda mu san wasu daga cikin waɗannan abubuwa eh shi yasa na ji dadi kwarai da gaske da aka ce mallan yasa littafin fannu ta'amul bayna zawjayn ana karantawa ƴan uwa yana da kyau kwarai da gaske bai kamata a ce sai aure tashi za a rinka zama ana lakta ba a'a karatu ya kamata a mai da shi ne da kullun kowa ya san abin da yake kansa na haƙi ya san dalilin da yasa Allah madaukakin sarki ce ya aure aure ba sharhola bane uwa ba a yin aure dan naga abokaina sun yi sun bani ba na yin aure ba a yin aure dan wane mun gori ba a yin aure dan kada in daina kwanan shago kwadai ba a yin aure dan kada in daina cin indomie a wajen mai indomie ko in daina yi a wajen mai shayi wallahi in wannan ga muku ba a yin aure saboda wannan ana yin aure ne saboda Allah madaukakin sarki ya ce ayi saboda ɗan uwa aure masuliya ce responsibility ne galibi abin da ke faruwa ɗan uwa idan mutum ya aure saboda irin wannan abubuwan an hura masa wuta ne an ce sai kai aure ka girma ka kin aure ko kuma abokan suna ce masa ka kin ki aure sai ya yi auren sai ya ga kwata-kwata abin da yake tsammani a cikin auren ba shi bane sai ga daukan nauyi ne sai ga wahala ce sai ga abin ya fara fita a ransa sai ce wa yarinyar mutunci kuma ya sake ta amma tun farko ka san cewa zan yi aure ne saboda Allah ya ce ayi kuma a cikin aure akwai dadi akwai wahala wanda wahalar tafi yawa eh wahalar tafi yawa yadda ka san dan uwa zaka yi sallar azhar ko sallar asbahi a cikin sanyi hunturin sanyi ka tashi baka so haka zaka je ka samu ruwa wani lokacin ma ruwan da zaka samu na dimi babu da ruwan sanyi zaka sa a jikinka kana karkarwa ka fito ka tafi masallaci wani lokaci kare ya biyo ka je kai sallar asuba ka dawo gida kaji wasu sun yi da rakare na biyo kuke na yanguwa. To wannan abin da mutum yake ai kowa ya san wannan abin ba abin so bane, amma me yasa kake saboda ka san Allah ne ya ce kai akwai abin da kake so ka samu, haka ake aure yanguwa. Wallahi duk mutumin da ya aure dan ya more kawai sai ya samu matsala a cikin aurensa. Shi sa lallai dai Allah ya saka malamai da alkhairi a sali tattafai na koyar da zamantakewar aure, a koyawa matasa da samari. Akwai wani abu da naga babban malamin Malam Abdulhab Abdullahi yana yi, abu ne mai kyau. Idan aka kusa auren ƴan mata sai su daura ta ƴan mata kamar ta wata biyu ta wata uku, duk wacce aka kusa aurenta ba sa dauka sai wacce aka kusa aurenta. Kamar za a aurenta da wata biyu ko wata uku sai su tattara su, sai su kamar wata ɗaya ko wata biyu su nemi su faɗakarwa da nusarwa akan abin da ya shafi aure. Alal akalla ya ta samu abubuwa da yawa kamar ta gidan mijinta. Ɗan uwan ma mu gode irin waɗannan, ina ya sayyidin islamiyyu, ina masu ɗalibai, kuma ku gode irin waɗannan abubuwan. Ba dole sai da yawa ba, ko mutum biyar ne ku samu ku dinga karantar da su. Ga abin da Allah ya ce akan aure, ga abin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa akan aure. ‘Yan uwa za a samu canji ko ba za a samu canji ba? Za a samu canji, mu gwada. Ita dama al-hikma dhallatul mu'min aina ma wajadaha akhadha. Ita hikima dama duk inda mutum ya ganta kwafatta ake. Eh, ka kalli wani mutum da yake da hikima da basira, ka ɗauki irin abin da ya kai ma ka yi, shikenan. Kamar abin da ya faɗi na mu'mini, duk inda ya ganshi kawai ɗauka yake. ‘Yan uwa, daga cikin matsalolin da aure yake fuskanta a ƙasar Hausa, ‘yan uwa, akwai al-khitba. In aka ce al-khitba, umumin shi ne neman aure gaba ɗaya. Eh, ba zance shi ne al-khitba ba, neman aure gaba ɗaya shi ne al-khitba. Yanayin neman auren mu gaskiya yana da matsaltsalu da yawa da ya kamata a ce mun gyara shi. ‘Yan uwa, neman aure namiji ya ga mace ya ce yana santa, shari'a ba ta ƙayyade ko ta tsara dole sai ta hanya kaza ba. Ba a ce lallai idan ka ga mace sai ka je ka sami iyayenta ba, ko kuma sai ka je ka same ta ko abin da ya kama da ka. A shari'a ba ta bari ba, ba ta ƙayyade hakan ba. Shari'a ta bar abin ne gwargwadon urfin mutane, gwargwadon yanayin ɗabi'u da al'adun mutane. Wasu gurin za ka ga namiji ya ga mace ya je ya same ta ita kadai, wanda rashin kunya ne, sai dai ya je ya sami iyayenta. Wani zan kuma babu laifi ya je ya same ta su daidaita, sannan ya zo ya sami iyayen, duk babu komai, duk ana yi. Kamar yadda ya tabbata Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, shi ya nemi auren sayyidina Aisha, Allah ya kara mata yadda, a wajen mahaifinta sayyidina Abubakar, a cikin hadisin Bukhari. Ya nemi aurenta, sai sayyidina Abubakar yake ce masa, ya Rasulullah, innama anta akhi, ake dan uwana ne, eh za ka aure ake ya Rasulullah. Sai Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa, anta akhi fi kitabillahi, kai dan uwana ne a littafin Allah, wa fi dinillahi, a cikin littafin Allah, amma wahiya li halalu, amma ita halalce a gare ni, ka haramta mu. Ya halatta, babu laifi. Haka nan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kuma shi da kansa ya nemi auren Ummu Salama ta hanyar tura wakili. Ya tura wakilin Hatib ibn Balta'ata, shi ya tura ya je neman masa auren Ummu Salama. Haka nan ita kanta macen ta nemi aure wa kanta ga Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Kowa ya san hadisul wahiba da yake cikin Bukhari, wacce ta zo ta tsaya akan Annabi ta ce, ya Rasulullah, ni fa kai mun, ya Rasulullah, na baka kaina. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, ya daga kai ya kalle ta, iya kallon da zai iya sai soke kansa. Wani sahabi ya ce, ya Rasulullah, na fahimci baka bukata, ni a bani, ina so. Annabi ya ce, kana so? Ya ce, eh, to shikenan, ka je ka wuce daki a daura aure, babu kuma ka da kuma bashi da kuma. Ya ce, ka je ka bincika. Ya je ya bincika, ba komai. Ce, ko ma yafi baka da shi zani haka, ka je ka dauko. Ya ce, ya Rasulullah, sai na jiki na kadai. Ce, kuma na jikinka an ka kunce, kai me zaka zauna da shi? Kunje bayan Allah, shi rigarsa daya ce kawai. Rigarsa daya ce. Ya ce, idan ya bada wannan zanin da wanne zai zauna? Kai yanzu rigoninka nawa? Annabi ya ce, iltamis walau khatama min hadid, ka je ka duba ko da zoban karfe ne ka samu ka zo daura muku aure. Karshe dai ba a samu abin da za a daura masa aure da shi ba, sai da me? Sai da suratul baqara da ali imran da wasu surorin alqur'ani. Annabi ya ce, na aura maka ita da abin da ka haddace na alqur'ani, shikenan ta shiga ji. Babu, ba shi da shi. To ‘yan uwa, duk hanyar da mutum ya ga zai bi matukar ta dace da al'adarsa, babu laifi sai mutum ya bi. ‘Yan uwa, a harkan neman auren mu akwai kurakurai kamar yadda na ambata a baya da ake yi da yawa. Abu na farko a yanayin zancen da ake a kasar Hausa yana haifar da mutuwar aure bayan aure. Abinda nake nufi da wannan shine, na farko saban Allah madaukakin sarki yana shiga ciki tun daga farko, tun da ana samun khalwa, ana samun kebancewa tsakanin namiji da mace. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace babu yadda za a yi namiji ya kebance da mace sai na ukun sa kasancewa shedani. To kai ya kake tsammani da kai da mace da shedani dan Allah za a wange lafiya? Ba za a wange lafiya ba. To abin da yake faruwa kenan, duk lokacin da mutum ya kebance da matar da zai aura a soro ko a cikin daki ko a sitrum din gidansu ko a kaza ko a kaza ko a kaza daga shi sai ita, to kuma zai iya faruwa? Duk mutuncin ka dan uwa, duk addinin ka, wallahi ka guji abinda Allah madaukakin sarki da manzon suka ce kada kai, shine kawai zaman lafiyanka. Amma kada ka kai ustazi ne, kai akrama kallahu ne. Annabi Yusuf ma Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin sa cewa wala qada hammat bihi wa hamma biha laula arha burana rabbi. Abinda nake faɗa a gurguje nace daga cikin abubuwan da suke kawo matsaltsalo a cikin auratayyan mu akwai yanayin yadda ake zance, wanda akwai buƙatar a gyara shi gaskiya. Duk wanda yake da ya mace da kuma shi wanda zai zo zancen ya kamata a ce sun lura da tsarin da Allah madaukakin sarki ya aje wajen mu'amalar namiji da mace, musamman mahaifi. Duk lokacin da zance ya kama, to lallai ba daidai bane a bar namiji da mace a waje guda babu kowa a keɓance. Wannan ba daidai bane, idan ba auren ta yi ba wanda bai halitta ba. Yan uwa, daga cikin abin da ke jawo matsaltsalu na aure musamman a ƙasar Hausa akwai daɗewa ana neman aure. Daɗewa ana neman aure wannan shi ma yana taimakawa wajen idan an yi auren zaka ga auren baya samun natijar da ya kamata a ce ya samu, saboda galibi abin da ya kamata a ce an yi su a gidan miji duk galibi an gabatar da su a waje lokacin da suke neman auren. Sannan abu na ƙarshe da zan dakata a kansa ɗan uwa shine, mace ta kasance tana da yawan samari shi ma yana taimakawa wajen lalata auren, saboda yawan samari ga mace ɗaya ne daga cikin abin da yake hana ta zaman aure. Galibi zaka ga akwai samarin da ko ta yi aure ba ta iya rabuwa da su, ta yi aure amma tana da samarin da suke waya, suke chatin, suke abubuwa da sauransu. To irin wannan galibi shi mijin da ya aure ta da zarar ya gani, to za ga auren baya kaiwa ko ina yake rabuwa. A gurguje uwa, ina gani saboda yanayi na lokaci da kuma matsala da inje bayar, ina gani insha Allah ta'ala anan zan jabirki anan zan dakata insha Allah ta'ala. Insha Allah ta'ala idan malam ya samu wani lokaci a gaba ya karasa sauran abubuwan da ban karasa ba, tunda akwai matsaloli da yawa da ban ambata ba na kafin auren da bayan an yi auren. To amma dai tunda lokaci yayi dole zamu dakata anan. Abinda muka faɗi daidai, Allah ya ba mu ladan gaba daya, kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alhamdulillah. Allah ta'ala ya saka wa malam da alkhairi, Allah ya sanya albarka a cikin rayuwa. Allah madaukakin sarki ya sa kalmomin da malam ya ambata a wannan wuri mai albarka, Allah ya ba mu ikon amfani da su. Sannan wannan aure, Allah madaukakin sarki ya sa albarka a cikin sa. Gaskiya wannan lecture ko muhabara da malam ya gabatar za ta buƙaci gaskiya ta'aliki, musamman wasu muhimman gaɓoɓi da malam ya ambata. Amma duba da yanayin lokaci ya riga ya tafi, sannan kuma ga shi kansa generator ya ki bada haɗin kai, dole dai za mu hakura da iya abinda malam ya ambata kuma gaskiya malam yayi kokari kware da gaske tun daga shimfidar da yayi wa wannan muhadara da kuma ainihin babban kunshin ita wannan muhadara da kuma wato rifewa da yayi kusan wannan duk abinda ake da bukata kenan yayi mukaddima wajen ainihin wato game da muhimmancin shi kansa yin aure din da kuma ya bada misalai na auratayya irin ta mutanen jahiliya da hikima da ta sa musulunci duk ya rushe su kuma ya tabbatar da wannan ingantaccen tsari na aure wanda muke tafiya a kansa a yau har kuma zuwa ƙarshen rayuwar mu insha Allah sannan banda wannan kuma malam ya faɗi wasu daga cikin wato amfani ko amfanin nuka na shi aure din wanda ya ambaci wajen abubuwa sun kai guda 6 zuwa guda 7 wanda kowannen su gaskiyar magana malam ya bashi abinda ya kamata a ce an bashi na haƙƙin sa sannan malam ya faɗi gabasa ta ƙarshe ta matsaloli na aure din akwai wani lissafi da malam yayi a farkon wannan muhadara din na cewa BBC da kuma wata jarida sun fitar da alƙaluman cewa lalle ana samun yawan mace-macen aure a ƙasar Hausa wataƙila abin da yasa alƙaluman ba sa gigita kawunan mu saboda hanyoyin da ake bi wajen yin aure ba su ake bi wajen saki tunda hanyoyin auren abu ne mai dadi abu ne mai farin na farin ciki abu ne na taya murna abu ne na gayyatar ƴan uwa da abokan arziki da sauransu tunda an san abin kirki za a kulla amma shi can da yake an san ba abin kirki bane kaga fasirul mamumi ma asirul imam shi yasa sai kawai an san dai lokacin da aka hadu amma yaushe gayyar tawatsi kuma wallahi a'lam to shi yasa gaskiyar magana wancan binciken ba za a iya ƙaryata shi ba saboda irin wannan hanya da ake bi wajen sakin auren ba ita ake bi ba wajen yin auren to wannan gaskiyar magana akwai ban tsoro sosai musamman ga ƴan uwa matasa wayanda ba su ga sun yi ba da kuma wayanda sun yi din ba a sitiyarin bai kan kama ba a hannunsu to wannan gaskiya yana nuna cewa da bukatar nemo hanyoyi ingantattu na warwarar wannan matsaloli da kuma akalla a samu raguwar su dan ba za ka iya hana sakin aure ba domin abu ne wanda shi ma yana da dogon tarihi kuma addinin musulunci ya ba da dama idan yanayi yayi yanayi al'amura suka ki dadi aka kasa fahimtar juna da sauran abubuwa duk da malamai sun faɗa to ana iya a rabu din amma ba irin rabuwar da take faruwa ba a rayuwar mu a yau gaskiya rayuwar abinda yake faruwa a rayuwar mu ta yau gaskiya abin yana da muni sosai musamman wasu mace-macen auren wallahi in ka ji dalilin mutuwar auren sai kaga ya kamata mijin nan ai mai shegen duka Allah saboda wani sai kaga dalilin wato ba dalili bane da ya kamata ko kadan a ce an samu rabuwar aure ta wannan to amma gaskiya gashi nan dai ana ta fama da wannan matsala ta rabuwar aure din wanda kaga kenan duk irin wannan muhadarorin da lakcocin da karantarwar da malamai suke yi to kamar dai baya shiga cikin kunnuwan mutane domin in yana shiga kunnuwan jama'a ana kuma kokarin aikata abinda ake ji din to gaskiya za a samu sauki sosai da raguwar matsalolin to amma abinda nafi jingina abin galibi masu irin wannan shirman cikin maza da mata ba su da alaka da wuraren karatuttuka irin din lakcocin da malamai suke yi ba ruwan su da su ba sa saurara wannan kawai iya adalcin da zaka yi kenan ba zaka ce mutane ba sa jin wa'azi ba zaka ce kuma ba a dauka ba sai dai kawai masu halartar gurin wa'azin da kuma dauka su aiki da shi din su ne suka yi karanci amma gaskiya malamai suna kokari sosai kuma mas'ala auren nan mas'ala ce wanda malamai sun yi wato bayani mai fadi akan ta a cikin littafai na addini wanda kuma koma cikin su duk zamu dinga cin karo da su kamar yanda na sha fada za ka ga duk babi na littafin fiqh idan aka ce an shiga babun tinnika to za a jima ana ta bayani ana ta karatu kafin a fita daga shi saboda muhimmancin ainihin wato auren da kuma wato maudu'i ne mai fadin gaske sosai wanda kamar yanda malam ya faɗa gaskiyar magana rayuwar auratayya ta fi karfin kawai a irin wannan zama na rana guda cikin awa daya a ce a zazzage komai da komai wanda na san shi kansa ba lalle angon 100% hankalinsa yana nan ba shi yasa ni na sha ba da shawarar cewa eh ko shakka babu za ka ga wato to wani lokaci na san dai zuciyarsa dole tana samun kusuri lokaci lokaci wani lokaci kila ya ji muftada daga wajen malam amma khabar din kuma sai da ƴan uwa kila su labarta masa me ya faru to wannan shi yasa da gaskiya na ba da shawara cewa ma'aurar duk wanda zai aure ya samu irin su malam a irin lokacin su da ya dace su sa a dinga zama da mutum ana yi masa bita a hankali kila cikin tsawon mako biyu ko wata daya ma ana karantar da shi daki 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 wannan zai fi fa'idantarwa kuma abin zai fi zama cikin kwakwalwa amma yanzu yana ta tunanin yaya an kai amarya ko kuma ba a kai ta ba tukunna ko kuma ya za a yi kajincin na wajen gando din nan ya waye zai je siyo su da suwaye dawa dawa ya za su raka shi to kaga duk wayannan lissafe lissafen kila suna nan a cikin kwakwalwa to shi yasa za ga gaskiya da irin wannan da wadda mata suke shiryawa to ba kasafai aka fiye samun gaskiyar magana a dauki dukkan abin da malamai suka karantar ba a gurin gaskiya to amma dai insha Allah dole dai zamu takaita a haka duk da dai shi injin ya ga dama ya tashi mu kuma mu ma mun ga dama mun tashi insha Allah saboda haka abinda aka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sa a cikin mizani Allah madaukakin sarki ya ƙara wa rayuwa albarka malam Allah ya bashi tsawon rai mai albarka Allah ya albarkaci zuriya Allah ya ƙara ilimi mai amfani Allah madaukakin sarki kuma ya yawaita mana irin su a wannan nahiya tamu a sauran yan uwa waɗanda ba su yi aure ba gaskiya a cikin wannan bayanin da malam ya gabatar su ma an dan zaburar da su wanda insha Allah na san wannan allurar da aka yi allura ce wadda su ko da yake ba sai na faɗi suna ba ko shi kenan to Allah ya sa mu dace insha Allah bari shi angon mu dan bashi ko kalma ɗaya ko biyu ya zo ya faɗa insha Allah bismillah
Thank you.
ransa su kasa baga
insha Allah malam ku dai
da asma wai don kira wai a ban shi kai ta kun wai